Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Talata, 28 ga watan Satumba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Amma kamun aji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Majalisar Dattawan Amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kauce wa rufe wasu harkokin gwamnati nan da wasu kwanaki masu zuwa. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a karo na uku cikin wata guda.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna ɗauke da rahoto dangane da kashe wasu jami'an tsaro da 'yan ta'adda suka yi a Jihar Sokoto.
Yanzu haka ga wakilin sojoji tana nan wurin nan yanzu haka. Yanzu adadin jami'an tsaron da aka kashe jami'an tsaro 22.
Wani taron koli a jamhuriyar Nijar ya nazarci bangaren shari'a da zimmar yiwa bangaren garan Bawul.
Kuma ya ce wani katsalandan da ake cikin harkar shari'a ya ce wannan za a dakata shi.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan ma muna tafi da shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kauce wa rufe wasu harkokin gwamnati da ciwo bashi da za a yi. Yayin da aka shiga wani muhimmin mako da ke ci gaba da nuna yadda majalisar take fuskantar kalubalen rabuwar kawuna. 'Yan Republican sun kada kuri'ar nuna adawa kan kudurorin a yammacin Litinin, lamarin da ya tilasta wa 'yan Democrat neman wasu hanyoyi da za a kauce wa rufe wasu ma'aikatan gwamnati nan da zuwa ranar Alhamis, a kuma faɗaɗa ƙofar karɓo bashi kafin lokacin da ake fargabar gwamnati za ta gaza biyan basussukanta, wato nan da watan Oktoba ko farkon watan Nuwamba. Ande kada kuri'a ce a matakin ƙwarya tabu ƙwarya, wato kowa ya bi jam'iyyarsa, inda 'yan Democrat 50 suka amince da ƙudurorin, yayin da 'yan Republican 48 suka nuna adawa. Su dai 'yan Democrat su suke da rinjaye da ɗan taƙi a majalisun dokokin Amurka. Amma ƙarƙashin ƙa'idojin majalisar dattawa, ana buƙatar ƙuri'a 60 cikin 100 kafin amincewa da wata doka. 'Yan Republican sun ce suna so 'yan Democrat su yi gaban kansu su ƙara iya adadin kuɗaɗen da aka amince a ciwo bashi. Amma sun ce ba su amince da maƙudan kuɗaɗe na triliyoyin daloli da suke shirin kashewa ba. Manyan jami'an sojin Amurka na shirin fuskantar tambayoyi a yau Talata kan yadda aka kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan, da kuma yamutsin da aka samu a makonni na ƙarshe da suka kai ga ficewar dakarun ƙasar daga Afghanistan bayan shekara 20. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsoshin dakarun Amurka Janar Mark Milley, da kwamandan dakarun Amurka Janar Kenneth McKenzie na shirin bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin dakarun ƙasar a Majalisar Dattawan don ba da bahasi kan janye wasu a Afghanistan, da kuma tsare-tsaren da suka tanada kan yaƙi da ayyukan ta'addanci a nan gaba. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta goyi bayan janyewar sojojin Amurkan, lamarin da ya haɗa hadda kwashe sama da mutum 120 daga ƙasar, yayin da Taliban ta sake karɓa ikon tafiyar da gwamnati. A lokacin kwashe jama'a, an fuskanci yamutsi cikin wasu kwanaki a filin tashin jirage na Kabul, ciki hadda harin ƙunar baƙin wake da ya sanadiyar mutuwar dakarun Amurka 13 da 'yan Afghanistan 169. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin ƙwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 da suka yadda a yi bincike a kansu a tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020, inda aka tattaro bayanai da suka haɗa da sakamakon gwajin cutar COVID-19 da kwantar da mutane da aka yi a asibiti da mace-macen da aka samu, inda suka gano cewa akwai alaƙa tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar cutar ta coronavirus. An wallafa wannan bincike ne a mujallar kiwon lafiya ta Thorax, wanda har ila yau ya gano cewa masu shan taba na da kashi 80 cikin 100 na yiwuwar a kwantar da su a asibiti ko fuskantar barazanar mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19. Masu binciken sun yi amfani ne da wata dabara da ake kira Mendelian randomization, wacce ke amfani da ƙwayoyin halittu daban-daban don duba iya haɗarin da ke tattare da tsananin shan taba da yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamu mu kai ga kashi na biyu, bar mu je ga rahotonmu na farko. Fito da wasu alƙalimma da shalkwatar tsaron Najeriya ta yi da ke nuni da cewar jami'anta na samun galabar hallaka 'yan ta'adda, amma ba su bayyana adadin jami'an tsaro da aka kashe a harin ba, wanda ɗan majalisar dokoki mai wakiltar sabon birni a jihar Sokoto ya bayyana abin da ya kira rashin faɗan gaskiya daga ɓangaren jami'an tsaro a kan lamarin. Daga birnin tarayya, abokin aikinmu Hassan Maina Kaina tare da taimakon wakilinmu da ke jihar Sokoto Muhammad Nasir sun aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta na rundunar operation hadarin daji da sauran jami'an tsaro sun samu nasarar murƙushe wani farmakin mayakan ISWAP da ma na 'yan bindiga daɗi a kan wani sansanin sojoji da ke Burkusumma da ke yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto. Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya, Major General Benjamin Olufemi Soya, a wata sanarwa da ya sanya wa hannu, ya ce 'yan bindigar sun afkawa sansanin dakarun Najeriya ne wanda ke kan iyakar Najeriya da Nijar, amma an murƙushe su. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce irin yadda sojojin ke fafarar 'yan bindiga 'yan watannin nan a yammacin arewacin Najeriya, hakan ya zame wa 'yan ta'addan ISWAP da ma 'yan bindiga alaƙaƙai da ke zuwa a dandazansu, musamman a yayin da sojojin suka fita sintirin kai farmaki. Amma duk da haka, a harin na ISWAP na bayan nan, biyo bayan ɗauki da wasu dakarun suka kai wa abokan aikin nasu, an murƙushe harin tare da hallaka ɗimbin 'yan bindigar, yayin da wasu masu yawan gaske kuma suka arce da harbin bindiga inda suka ƙetara yankin Basira da ke ɓangaren ƙasar Nijar. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce a halin yanzu sojojin Najeriya da Nijar na can na farautar 'yan ta'addan a kan iyakokin ƙasashen biyu. To sai dai kuma a gefe ɗaya, ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar yankin Sabon Birni Honorable Aminu Almustapha Boza ya ce ko kaɗan sojojin ba gaskiya suke faɗa ba.
Jami'an tsaro 7 sun ka tsira, yanzu haka ana neman guda 10. Gajiya mun ba da rahoton an kawo gawa 17, kuma yanzu haka magana gar na kai da kai gawawwakin na nan Special Hospital Sokoto da kuma asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Yanzu haka gawawwakin sojoji tana nan wurin nan yanzu haka. Yanzu adadin jami'an tsaron da aka kashe, an kashe jami'an tsaro 22 a Sabon Birni. Ka gane, na biyu guda 7 suka yi escape, yanzu ana neman guda 10. Amma abun mamaki sai ga rundunar soja ta hita sanarwar cewa ƴan ISWAP ne, wanda kuma mutanen da ka kai hari ɗin ga suna nan kusa ga wurin, ba nesa suke da wurin ba. ƴan bindiga ne wanda a ƙarƙashin jagorancin wanda ake ce Matuji, su suka kai harin nan, kuma an gan su da mashin-mashin, wasu ma da ƙafa suka je wurin, kuma ko ɗan bindiga guda ba a kashe ba.
To amma ina tabbacin ka honorable na cewa ba ƴan ISWAP bane, kuma ba a kashe ko ɗaya daga cikin su ba.
Yanzu haka magana gare ni kai da kai, akwai mutanen garin Damaɗin wanda aka yi harin a garin, suna nan cikin garin Damaɗin, kuma sun faɗa muna na cewa ko mutum guda ba a kashe ba, amma mu an kashe jami'an tsaro 22, gawawwakin su na nan, ko ƙwara guda ba a ɗauka ba. Ni Aminu Boza ni ke faɗa maka wa magana. To kaga sai ni mamaki a ce rundunar soja ta hita sanarwa cewa ba a kashe jami'an tsaro ko guda ba. Yanzu mutanen nan gawawwakin nan ga suna a Sokoto, ga suna a Sokoto. Yan jarida sun zo suka kore yan jarida, hatta duka yan jarida suka je gaba na, suka doke yan jarida, suka hana doke hoton gawawakin mutane, suka kore yan jarida daga asibitin. Amma yanzu nan ina son yan jarida su zo a je a ga CND na Udu, za a bude musu gawawakin sojoji a sunan cikin Udu. Yanzu haka suna nan suna wari.
Yanzu dai abin jira a gane shine yadda gaskiyar al'amari zai fito fili. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau Talata, wanda shine gwaji na uku da ta yi cikin wata daya. Kasar ta yi gwajin ne yan mintuna gabanin jakadanta ya yi jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya, inda ya zargi Koriya ta Kudu da ta da husuma. Koriya ta Arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin karfe 6:40 agogon yankin, a cewar dakarun makwabciyarta ta Kudu wacce ta ce ta bibiyi gwajin makamin. Jami'an sojin kasar Japan sun ce akwai alamu da ke nuna cewa makamin mai linzami nau'in ballistic ne. Jami'an sojin Koriya ta Kudu sun ce makamin mai tafiyar gajeren zango ne, an kuma harba shi ne a yankin Jagan da ke lardin arewacin kasar, yankin da kasar ta Koriya ta Arewa ta taba gwajin makami mai linzami nau'in ballistic a watan Yulin shekarar 2017. Babban bankin duniya ya yi hasashen cewa za a ga tafiyar hawainiya a bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen gabashin Asiya da yankin Pacific saboda annobar COVID-19 da suka fuskanta. Wani rahoto da bankin ya fitar a ranar Talata ya ce yayin da ake sa ran tattalin arzikin China zai bunƙasa da kashi 8.5 a bana, sauran yankunan za su ga ci gaba ne da kashi 2.5 daga hasashen da aka yi tun daga watan Afrilu, wanda ya nuna kashi 4.4. Mataimakiyar shugaban babban bankin na yankin gabashin Asiya da yankin Pacific, Manuela Ferro, ta ce tattalin arzikin yankin da ke farfadowa zai fuskanci koma baya. Rahoton ya ce mai yiwuwa ci gaba da ake gani na karuwar cutar ta COVID-19 zai mummunan tasiri tare da ƙara faɗaɗa rashin daidaito a tsakanin al'ummomin yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kuma sai mu shiga taskar rahotanni, inda jamhuriyar Nijar majalisar shari'ar kasar ta yi zamanta na shekara-shekara a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum, inda aka tattauna akan hanyoyin magance matsaloli da suka dabaibaye fannin shari'a tare da aiwatar da wasu sauye-sauye, wanda ake fatar hakan zai kawo ƙarshen matsaloli da ake fuskanta a ɓangaren. Wakilinmu a birnin Yamai, Sulai Mummuni Barma, ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Taron majalisar koli ta shari'a, wato Conseil Superieur de la Magistrature, wani lokaci ne na baje matsalolin da ke dabaibaye sha'anin shari'a, ta yadda za a zakulo hanyoyin warware waɗannan matsaloli, a ɗauka daga batun samar da wadatar kayan aiki zuwa cikakken hurumin tafiyar da shari'a ba tare da fuskantar wata tirja ba ko kuma katsalandan irin wanda aka saba gani daga wajen masu bakin fada aji. Matsalolin da shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawarin magancewa, in ji sakataren ƙungiyar alƙalan shari'a ta Saman, mai shari'a Dubu Yahaya.
Jiya ya gari gaban kowa, justice za a ƙara mata bidije. In kun sani lalle Niger gudan bidijen na justice bai kai na tribunal ɗin Senegal ba, to lalle ya ce za a ƙara kuɗi da ya kamata a aiki. Kuma ya ce wani katsalandan da ake cikin harkar shari'a ya ce wannan za a dakata shi, za a bari alƙalle su aiki, don saboda Niger duka gaba ɗaya ƙasa duka sun sa ido. Shari'a ce ake son a yi ta daidai, wanda adda gaskiya a bashi gaskiya, wanda baya da gaskiya a gayi baya da gaskiya, wanda ya kamata a kama a kama, wanda ya kamata a saki shi.
Da yake jawabi a yayin wannan zama, shugaban ƙasa ya ƙara jaddada matsayinsa game da sha'anin shari'a.
La justice est au cœur du projet que je proposais aux Nigériens
Muhammad Bazoum na cewa inganta sha'anin shari'a na kan gaban batutuwan da na tallatawa jama'ar Niger a yayin yakin neman zaɓe na, domin yana da masaniya akan cewa mutunta 'yancin ɗan adam da daidaita 'yan ƙasa da dukkan wasu muhimman ƙa'idodin demokradiyya abubuwa ne da ba za su samu ba muddin babu shari'ar gaskiya da adalci wacce ke baiwa kowane ɗan ƙasa damar gabatar da ƙorafinsa a matsayinta na babban gimshikin tabbatar da haske a lamuran ƙasa.
Pour la consolidation de l'état de droit et de la démocratie.
Galibin matsalolin da wannan taro ya kuduri aniyar warwarewa abubuwa ne da alƙalan shari'a suka shafa shekaru da dama suna korafi akan su, saboda haka kungiyar Saman tace a shirye take ta bada haɗin kai domin cimma gurin da aka sa gaba.
Wannan magana da shugaban ƙasa yayi, in mun ga aikin da aka yi yau gobe muna samun shi ya tabbata, za mu diba mu gani lalle wannan magana ta zo daidai da abin da aka cika. Mun yi ma wani taro kakin wanga taro wanda muka zauna tsakanin jujuji muka gaya ma kanmu gaskiya da ya kamata aiki, kowa ya zauna ya aiki, duk wani harka da ba ta shahar doka ba mutane su bar shi.
A bisa al'ada taron majalisar koli ta alkalai kan haifar da tsamin dangantaka a tsakanin alkalan shari'a da bangaren zartarwa, saboda yadda dalilan siyasa ke dabaibaye ayyukan naɗe-naɗen mukamin shugabancin kotuna. Sai dai a wannan karan da alama an fahimci juna a tsakanin bangarorin biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Duka cikin batun na shari'a, idan muka sake kobawa Najeriya sai mu leka jihar Filato, inda aka gurfanar da wasu matasa a gaban kuliya wanda ake zargin su da kisan gilla da aka yi wa wasu matafiya a 'yan makonnin baya, lamarin da ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta halarci zaman na kotu ga kuma ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta gurfanar da mutane 10 a gaban babban kotu a jihar ta Filato da take zargin su da hannu wajen kisan wasu matafiya da bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a garin Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo, suka tarar da ajalin su a Rukuba Road dake cikin birnin Jos. Lauyan rundunar 'yan sandan da ke shigar da kara barista Mulen Alex, wacce ta karanta wa waɗanda ake zargin laifin su da suka hada da yin amfani da wukake, adduna da takobi wajen kisan mutanen, ta kuma ce idan har kotu ta same su da laifi hukuncin su shine kisa. Barista Mulen Alex ta kuma buƙaci kotu ta tura wani mai suna Solomon Dung mai shekaru 17 zuwa gidan gyara hali na yara. Bayan karanta laifin da ake zargin mutanen ne, a kawun kotun ya tambaye su ko sun aikata laifin, sai suka kada baki suka ce basu aikata ba. Lauyan na jami'an 'yan sandan ta kuma buƙaci kotu ta bata takaitaccen lokaci don ta samo shaida da zai bada hujja kan zargin da ake wa masu laifin. Lauya mai kare waɗanda ake zargin barista Yakubu Sale Bawa ya ce kamata ya yi a ba kowannen su kofi na zargin da ake mishi maimakon kofin gaba ɗaya da aka ba su. Alƙalin kotun mai shari'a Arun Ashams ya bada umarnin a ba kowannen su kofi na zargin da ake masa. Alƙalin ya kuma bada oda a tasa ƙeyar waɗanda ake zargin zuwa gidan kaso a adana su zuwa ranar 13 ga watan Oktoban wannan shekara don fara sauraron shaidu. Yayin da Solomon Dung da ke da shekaru 17 aka tura ƙeyarsa zuwa gidan gyara hali na yara waɗanda basu kai shekaru 18 ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A wani kokari na yi wa tufka hanci saboda rahotannin da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cewa za a iya samun ƙarancin abinci a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, da wasu manyan manoma suka fara yunkurin magance matsalar tun kafin ta bayyana har da kai ga yin illa. Ƙwararrun sun lura cewa idan an samu ingantattun iraruwa za a iya bunƙasa yawan abinci da za a iya nomawa wanda zai kai har Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ba tare da fargabar wata matsala ba. A watan Mayun da ya gabata ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar kare tsirrai don samar da tsarin aiki mai kare iri a Najeriya. Sabuwar dokar ta nuna jajircewar Najeriya wajen sauya ayyukan noma tare da ƙarfafa kamfanoni na duniya su saka hannun jari a ayyukan kasuwancin iri na cikin gida. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da ƙwararru guda biyu. Kada na ja ku da nisa, bari na mika ragamar shirin gare ta, inda ta fara gabatar da su kamar haka.
A yau ina tare da baki guda biyu. Akwai ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Kumbotso ta jihar Kano, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da cibiyoyin bincike da makarantu da jami'o'in noma a Najeriya, Honorable Manir Babban Agundi. Sai Dr. Rose Giado ta hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli, wanda aka fi sani da National Biotechnology Agency a Turanci, kuma tana ɗaya daga cikin shugabannin gudanar da hukumar kula da iri ta ƙasa, wato National Seed Council. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri.
To, muna ansawa Madina.
Barka da yamma.
Barka da yamma.
To,
masu jinmu.
To, honorable, da kai za mu fara wannan.
Da
‘yan uwa da abokan arziki.
Da abokan arziki wanda suke nasuke jinmu.
Kai ne za mu fara da kai, honorable. Akwai wata doka da ka kawo zauren majalisar wakilai, kuma tuni har kun riga kun amince da ita, wanda ya shafi ire-ire na abinci. Mai yiwa ire-iren akwai waɗanda ba na abinci ba. Kai ne yanzu za ka yi mana bayanin menene wannan ƙudurin dokar ne kam.
To, jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda ta faɗa, ni na kawo ƙudurruka daban-daban ko kuma wato bill a majalisar tarayya guda uku. Na farko akwai bill da ake cewa Agricultural Seed Council Amendment Act. Wannan bill shi shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya sa masa hannu, kuma amfaninsa shi ne a ƙarfafa wannan ma'aikata, wato Agricultural Seed Council, wajen tabbatar da iri mai inganci da za a ba wa manoma, domin iri shi ne tushen noma. In ka kasa noma kashi 100, iri yana ɗaukan kashi 50 cikin 100 na albarkan noma da za ka samu. Kamar wasu da suke magana ko tractor ko wani abu, wannan kawai ina da nasaba da shi ma ɓangaren aikin noma, amma idan ka samu iri mai inganci, to ka sauke matsala kashi 50 cikin 100. Sauran kuma sai ka raba wa taki, ka raba wa abin da aka ce ka yi na zubawa, wajen yin aikin noman nake gaya miki. In za ka yi noma da za ka shuka wani abu na abinci kamar masara, to farko iri mai inganci za ka samu daga cibiyoyin bincike ko kuma daga kamfanin nika masu sai da wannan iri, wanda ita kuma Seed Council tana dubawa ta ga cewa duka waɗannan mutane sun yi aikinsu yadda ya kamata, domin kar a sayarwa da mutum abinda yake bara gurbi, abinda yake bashi da kyau. Saboda haka idan ka siyo wannan iri naka, kamar yadda nace, in ka zo yin noma, to a matsala, a cikin matsala ko kuma a cikin abinda za a samu, ka yi cire kashi 50 cikin 100 na matsalar, domin ka samu iri mai inganci. Sannan sai ka zo su taki, su chemical da za ka yi applying, su abinda ake cewa tractorization, wato amfani da tractor wajen sarrafa filin gona da sauransu. To, duka wannan shine in ka hada su za ka samu kashi 100, amma kin ga iri an ce kashi 50 cikin 100, saboda haka ya kwashe rabin tafiya in noma mutum yake so ya mai inganci. To, banda wannan akwai Nigerian Quarantine Service Bill, wanda shi ma shugaban kasa ya sa hannu a kansa.
Kai ne ka kawo shi ma?
Shi ma ni ne na yi shi daga majalisar tarayya.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda, sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga wurin Isa Lawan Girgir, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya idan ana son samun nasara kan 'yan bindiga a jihohin Arewa maso yamma, sai jihohin da rashin tsaro ya shafa sun dau matakin bai daya. Saƙonmu na gaba ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, Hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023, batun cewa za a tilasta mana kan waɗanda za mu zaɓa ba ta taso ba. Saboda haka, a ƙyale mu kawai mu yi wa kanmu alƙalanci da kanmu, domin dai mun san daidai kuma mun san aka san daidai. Saboda haka, babu ruwanmu da kudu ko arewa cancanta da dacewa mutum kawai za mu duba, ba jam'iyya ko yankin da ya fito ba. To sai kuma sako daga wurin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ya ce, Al'umman jihar mu ta Niger na ta cece ku ce wai dan an ce za a katsa hanyoyin sadarwa a jihar mu ta Niger saboda matsalar tsaro. Ni ku ban ga wani abin cece ku ce a nan ba, domin idan dai har yin haka zai sa a samu ingantaccen tsaro da dawwamamman zaman lafiya, to ba katsa hanyoyin sadarwa ba, ko wayoyin salular mu za a raba mu da su. Bai kamata mu ce wani abu ba, tunda dai babu abin da ya kai zaman lafiya dadi a rayuwa. To sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga wurin Babandi Mamman Bande, inda ya ce, Salam VOA Hausa. Yau ce ranar yawon bude ido ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Ina da burin zuwa yawon bude ido a sashen Hausa na muryar Amurka domin gani da idona, amma ina wa ma'aikatan VOA Hausa fatan alkhairi a madadin wannan rana. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Majalisar Dattawan Amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kaucewa rufe wasu harkokin gwamnati da ciwo bashi da za a yi, yayin da aka shiga wani muhimmin mako da ke ci gaba da nuna yadda majalisar take fuskantar kalubalen rabuwar kawuna. Yan Republican sun kada kuri'ar nuna adawa kan kudurorin a yammacin Litinin, lamarin da ya tilastawa 'yan Democrat neman wasu hanyoyi da za a kaucewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati nan da zuwa ranar Alhamis, a kuma faɗaɗa ƙofar karɓo bashi kafin lokacin da ake fargabar gwamnati za ta gaza biyan basussukanta. Manyan jami'an sojin Amurka na shirin fuskantar tambayoyi a yau Talata kan yadda aka kawo ƙarshen yakin Afghanistan da kuma yamtsin da aka samu a makonni na ƙarshe da suka kai ga ficewar dakarun ƙasar daga Afghanistan bayan shekara 20. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsoshin dakarun Amurka General Mark Milley da kwamandan dakarun Amurka General Kenneth McKenzie na shirin bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin dakarun ƙasar a Majalisar Dattawan don ba da bahasi kan janye wasu a Afghanistan da kuma tsare-tsaren da suka tanada kan yaƙi da ayyukan ta'addanci a nan gaba. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin ƙwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 da suka yadda a yi bincike a kansu a tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020, inda aka tattaro bayanai da suka hada da sakamakon gwajin cutar COVID-19 da kwantar da mutane da aka yi a asibiti da mace-macen da aka samu, inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar cutar ta coronavirus.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.